sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Amina Buhari Auna da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba, 28 ga watan Nuwamba na shekarar 2018. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa direbobin tasi a birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger sun yi yajin aikin wuni guda a yau Laraba. Muna kuma dauke da ra'ayoyin 'yan yankin jihar Borno game da ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari ya kai Maiduguri a yau. Yau muna son jin ra'ayoyinku akan shin me kuma kuke gani ya kamata gwamnatin shugaba Buhari ta yi don magance rikicin 'yan Boko Haram. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Jama'a, assalamu alaikum. A Najeriya, akalla kungiyoyi 15 ne suka kaddamar da wani kamfe na haɗin gwiwa a shafin yanar gizo domin yaki da masu yada labaran ƙarya a shafukan internet yayin da ƙasar ke shirin gudanar da zaɓuka a watan Fabrairun baɗi. Kamfen ɗin wanda ake kira Cross Check Nigeria ya tattaro ƙwararru daga wasu kafafen yada labarai domin bincikar labaran ƙarya da akan yada musamman ta shafukan sada zumunta. Wannan tafiya ta samo asali ne daga wani shiri na Jami'ar Harvard da ke nan Amurka, wanda yake yaki da masu yada labaran ƙarya a duk faɗin duniya. Shirin ya hada har da haɗin gwiwar cibiyar binciken ƙwaƙwaf ta ƙasa da ƙasa da ke Najeriya. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce duk bayanan sirri da ya gani babu wanda ya nuna cewa Yarima Muhammad bin Salman na Saudiya na da alaka da kisan ɗan jaridar ƙasar Jamal Khashoggi wanda aka kashe a ofishin jakadancin Saudiya da ke Istanbul. Pompeo tare da sakataren tsaron Amurka Jim Mattis da sun ba da bahasi ne a gaban ɗaukacin 'yan majalisar dattawan ƙasar kan wannan kisa a yau Laraba. 'Yan majalisar sun kalubalance rashin zuwan daraktar hukumar tattara bayanan sirri ta CIA Gina Haspel, wacce hukumar ta bayyana a binciken da ta yi cewa Yarima Salman yana da hannu dumu-dumu a kisan Khashoggi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce shugaban Ukraine Petro Poroshenko ne da alhakin rikicin da ya haifar da sa-in-san da aka yi da matuƙa jiragen ruwan Ukraine a tekun Bahrul Aswad domin a sake zaben shi a shekara mai zuwa. A wani jawabi da ya yi ta kafar talabijin a yau Laraba, Putin ya zargi Poroshenko da tsokano Rasha da nufin ya samu nasara a zaben na baɗi. Rundunar sojojin Rasha ta ce za ta ƙara matakan kare hare-haren makamai masu linzami a yankin tekun Crimea da ta karɓe. A ranar Lahadin da ta gabata ne, Rasha ta karɓe ikon wasu jiragen ruwan Ukraine tare da tsare matukansu saboda a cewarta sun shiga yankinta. Ma'aikatar Shari'ar Amurka a yau Laraba ta ce ta tuhumi wasu mutane 'yan kasar Iran su biyu da laifin yin kutse da ya kai ga rufe na'urorin kwamfutar ma'aikatu, asibitoci da kungiyoyin kasar inda sukan tilasta musu su biya su maƙudan kuɗaɗe kafin su buɗe. Ana zargin Faramar Shahi Zavandi mai shekaru 34 da Muhammad Mehdi Shah Mansuri mai shekaru 27 da laifin amfani da wata fasahar zamani da ake kira Samsung Ransomware, inda suke rufe kwamfutocin ma'aikatu sama da 200 a nan Amurka da Canada, suka kuma nemi kuɗin fansa kafin su bude musu kwamfutocin. An yi kiyasin mutanen biyu sun karbi kuɗi da yawansu ya kai miliyan 6 daga hannun waɗanda lamarin ya shafa, sai dai ba a ambaci sunan ko ɗaya daga cikin ma'aikatun da suka biya kuɗaɗen ba.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To zamu fara da Jamhuriyar Niger, inda matuka motocin hayar tasi suka tsunduma yajin aikin wuni daya a yau Laraba a birnin Yamai, da nufin nuna bacin ransu game da abin da suka kira mawuyacin yanayin da suke gudanar da aiki, lamarin da ya takaita kai da kawon jama'a a wasu unguwannin. Ko da yake alamu na nunan kamar an samu baraka a tsakanin shugabannin kungiyoyin kwadagon na 'yan tasi. Sulaiman Muna Barma, wakilin sashen Hausa, ya aiko mana da karin bayani daga Yamai.
Yajin aikin da ke gudana a daidai lokacin da ake cika shekaru 7 da Jamhuriyar Niger ta saki man fetur dinta a kasuwanni, wata hanya ce ta ankarar da mahukuntan kasar irin wahalhalun da direbobin taksi ke huskanta, waɗanda suka hada da rashin ingancin hanyoyin zirga-zirga da wasu tarin harajin da kungiyoyin ke kira na ba gaira, sai uwa uba tsadar man fetur, in ji sakataren kungiyar Senko Taksi Gamace Muhammadu.
Bakin ciki ne yau gare mu a ce Niger muna da mai, kuma har yanzu ba mu talaka bai gani a kasa ba, ba mu gane shi cikin lakwal ba, ba mu gane shi cikin gidan likita ba, kuma a aljihunmu ba mu ji sauki ba. Kenan yau ranar da muka sa rana ce mai mahimmanci bayan tunin matsalolin da a gare mu ko ku neman kwato hakinmu, kuma rana ce wadda muka sa don saboda talakawa kowa ya yi zulumi, kuma mu jawo hankalin gwamnatin cewa bisa harkar wannan mutane har yanzu suna bisa kan bakarsu.
Sai dai wasu kungiyoyin direbobin taksi sun yi watsi da kiran na Senko Taksi da kawayenta, lamarin da ya takaita kaifin wannan yajin aiki. Sakatare janar na kungiyar Senti Taksi Batada Jibril shine kakakin gamayyar waɗannan kungiyoyi.
Yaji aikin nan yau bai shahe mu dan saboda mun ce mishi yazo ya shiga cikin mu, mu yi jira mutum wata mu tai gaba daya yakiya. Yanzu ka duba ai nan inda nake magana, kaga ƴan taksi ne ga su suna aiki, bangaren ƴan fa ba kaga suna aiki, bangaren ƴan telem suna aiki, kar na transport duk kamfani suna aiki. To mu muna jira 31 ga wata Desemba, wata rage mai kenan. In ba su rage man ba 31 ga wata, muna da yajin aiki na biyu da watan janvier na sabon shekara, 3, 4, 5, 6 mun shirya mata, kuma mun bata yajin aiki wannan, amma ta ce za ta rage. In ta rage wahalas, in ba ta rage ba, ta rage akan ta za mu bata yajin aiki na ba sa sauci wanda za ta rage wannan mai insha Allah.
Kore yake direbobin taksi na ci gaba da jigila a yanzu haka, wasu mazaunan Yamai sun bayyana mana cikasu din da suka ci karo da shi a sanadiyar wannan yajin aiki.
Mun da dai muna jira taksi ba mu samu ba. Yanke grab ne akwai yau. Muna jira dai tunda akwai wadansu babu grab. Saboda haka ne ina jira. Ina samu in tai, in ban samu ba in tai da kafana.
Taksi dai nake jira. Kuma babu taksi din. Mun yi awa nawa muna nan gaskiya babu taksi.
Yunkurin tantaunawa tsakanin masu yajin aikin da mahukunta ya cutura. Saboda haka direbobin taksin suka lashi takobin ci gaba da wannan gwagwarmaya. In ji su
gwamnati sun kiraye mu shi director da cabinet na minister na transport, to ya nuna cewa minister bai nan, kenan babu wani matakin da ya kamata su dauka. Kenan muka ce kenan zamu yi grab din su gane da gaske ake, dan saboda babu wata hujja cewa in babu wani cikin kasa ba a yi wani aiki.
Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Kai da Sulaiman Muni Barma, yanzu kuma za mu leƙa arewa maso gabashin Najeriya. Kamar yadda kuka ji a shirinmu na rana, yau shugaba Muhammadu Buhari ya kai ziyara a birnin Maiduguri don bude taron sojoji na ƙasa da ƙasa da ake yi. Wakilin sashen Hausa Haruna Dauda Biyu ya ji ra'ayoyin wasu 'yan yankin game da ziyarar.
Malam Baba Da'awa
Goza,
alhamdulillahi akwai zaman lafiya a wani bangare na Maiduguri, amma kuma duk da dai ba za mu ce kasa wani daga gare shi ba, dai yana ɗaya daga cikin jarabawa na Ubangiji. Muna ci gaba da roƙon Ubangiji ya ba mu zaman lafiya, amma yana iya gurgurdon kokarin ainihin ya ga ƙarshen wannan Boko Haram ya zo.
Sunana Malam Usman. Abata mu dai shine inda za a yi aiki da gaske a yi da gaske, in kuma wayannan musamman ma shugabannin sojojin nan in har aka tabbata aikin ba da gaske suke, kawai a canza su a kawo su daban wanda suna da wato kokarin yin aikin su aikin, saboda bamu ga alaman ana yin aikin sosai ba har a zuwa kashe sojoji guda 100 zuwa sama, kuma a ce ba ga yara inda suke ba, ba karbo abubuwa ba, da a ce an yi kare jini biriji ne madama, a ce an kashe mana sojoji har guda 100, gaskiya ban kunya ne.
To ya kuke ji da wannan ziyara na yau, kamar kuna ganin ya haifar da wani dame ido?
Eh, to a zaman shi na shugaba tun da ya zo har gun da abin ya faru, kuma ya nuna bacin ransa, da alama za a gyara lamarin.
Husaini Abubakari Suleiman.
To ya kake ci game da wannan ziyara ne?
Alhamdulillah, muna murna da wannan ziyara da babu ya kawo mana. Abu ya kyau gaskiya sosai bisa sosai, mun ji daɗi da ziyaran da ya kawo mana.
To ku yan kasuwa ne, kamar ya an rufe hanya ba kasuwa da sauransu, kamar wannan bai shafi harkokinku ba?
Ya shafa alhamdulillah, amma kuma ba mu ba in ciki da hakan, saboda zuwan nashi ya fi wannan rufe mana hanyoyi da aka yi.
Sunana Hassan Alhaji Bukar. Ya mun ji daɗin zuwan ziyara da babu Buhari ya mana, saboda ya yi ma wasu joji gargadi da su kawo ƙarshen Boko Haram a Maiduguri.
Ya sunan malami?
Sunana Muhammadu.
Yau ya fuka jini da wannan ziyara?
Gaskiya fi sabilillahi, ni ban taba gani irin zunzurutu jama'a da farin jini da Allah ya bashi kamar wannan bawan Allah ba. Har ga Allah, tun da safe kamar karfe 7 da wani abu aka rufe mana hanya, kuma gashi nan muna tsaye muna jiran shi, ga ranan nan ba mu ji ranan ba, kuma gashi nan har da sai da yazo ya wuce barik tukuna muka shiga inuwa. Gaskiya mun ji daɗi da irin ziyaran da ya kawo mana. To Allah ya ƙara mishi nisan kwana.
To ganin cewa a rufe kamar hanyoyi aka manya ne, kamar bai ka cika wajen har guda da harkokin kasuwancin kuwa?
Ba abin da ya shafi ba, don kuwa zuwan shirin ya fi ƙarfin kasuwancin halanguro.
Sunana Bashir ne, Bashir Alhaji Bulama. To alhamdulillah, wallahi mun farin ciki sosai sosai.
Me kuke so a ce Buhari ya muku ne ko mutanen Borno?
To gaskiya fi sabilillah mu zaman lafiya ne muke, saboda rashin zaman lafiya wannan gashi na ya sa kowa ya rasa inda zai sa rayuwarsa. Abin da kafi karfin sa ba zafi karfin ka.
Ahmadu Abdulkadir, gaskiya mun ji dadi sosai.
Me kuke bukata ne Buhari ya muku wanda bai ma al'umma mutanen Borno ba?
Gaskiya alhamdulillah mun gode wa Allah, mu dai tsaro muke nema ya kara dadara mana tsaro a garinmu, kuma Allah ya taimake shi.
A gaida Haruna Dauda biyu. To kuma masu sauraro, muna son mu ji ra'ayoyinku yanzu akan shin me kuma kuke gani ya kamata gwamnatin shugaba Buhari ta yi don magance rikicin nan na 'yan Boko Haram. Amma kafin mu bude layuka mu, ku shakata da wannan wakar.
Karimun gani Ibrahimu, shirai dare janna shi yayi rana, dan adam mai wuya gane hali, bin adam mai wuya gane hali. Watan ran mutum ya kan muna nama, watan ran mutum kai ga dan muna nama, watan ran mutum ya kan dada dama, watan ran mutum kai ga ke dada dama, dan adam mai wuya gane hali, bin adam mai wuya gane hali. Lamarin mutum ne ya kan firgita ne, lamarin mutum ne ya kan gingita ne, lamarin mutum ne ya kan maguza ne, sha'anin mutum to ikan ba ni haushi, wata ran mutum to ikan da daɗa mun. Haba bin adam mai wuya gane hali, in an yi ruwa ka ce an yi ruwa, in an yi sanyi ku ce an yi sanyi, in an yi rana ku ce an yi rana, in an yi zafi ku ce an yi zafi.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Mun samu kira na farko daga Yobe.
Hello.
Hello, da wa muke magana daga Yobe?
daga Suleiman Hassan ne daga Fatosko.
To Malam Suleiman muna jin ka.
Eh shawara ta ji akan zuwan shugaban kasa kasar Maiduguri abu ne mai kyau mai mahimmanci.
To.
Kuma muna fatan Allah.
Malam Suleiman Hassan.
Allah ya kawo karshen matsalar nan ba da tsawa ba.
To amin Malam Suleiman Hassan mun gode da ra'ayinka har yanzu dai muna nan a Yoba mun ƙara samun wani kira. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Yobe?
Kuna magana da Malam Gansi daga jihar Yobe.
To Malam Manu muna jin ka.
To gaskiya ziyarar Babur Buhari abin dubawa ne. Amma gaskiyar magana sojojin Najeriya su ƙara zage dantsi. Fatan mu dai Allah ka wannan ƙarshen boko haram.
To amin mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Katsina. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Katsina. Malami ko malama daga Katsina ko ana tare da mu? To ina ga layin ya goce amma mun samu wani kiran daga Kaduna.
Hajjia Madam Dauda barka da lashari'a.
Barka ka dai da wa muke magana?
Sunana Murtala ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala muna jin ka, menene ra'ayinka?
To ra'ayina muna ƙara bawa shi shugaban ƙasa shawara shine cewa gaskiya duk wani babban jami'in soja wanda aka ce yana kula da wasu rundunar haka idan aka samu wani dangantakaci ta bangaren shi to gaskiya ya kamata a bincike shi. Ko kuma ya nuna cewa gaskiya bai kware ba wajen aikinsa duba da gaskiya ko muna ƙara kira ga su jami'an sojoji gaskiya su dinga bai wa sojoji kayan aiki ba za ka yi ba yadda muke gani ka ga sojoji rike bindiga mai alshashi da wuce 30 ba ga wancan kuma NBH suna da bindiga mai cargi ga alburushen a hannunsu ga kayan aiki irin 'yan goma ba mannan ƙanana ya kamata dinga ba ƙananan sojoji suna shiga wannan daji ko da ana jiwo musu su ma su ɗan jefa ka ga sai su kare rayuwarsu da fatan za ku tashi lafiya.
To Allah ya sa Malam Murtala mun gode har yanzu dai muna nan a Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam da wa muke magana?
Hajiya Maryam Dauda barka da dare.
Barka ka dai da wa muke magana?
Sunana Alhaji Musa Garo mai rido da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa kana nan lahiya?
Lafiya salau nace Hajiya Maryam Dauda.
To muna jin ka.
To alhamdulillahi ni abin da nake so in ba gwamnatin Najeriya shawara.
To
na farko kin ga da a yadda muka sani shekara 25 da suka wuce baya lokacin muna yara hatta police wannan na takalmi zaki ga ana ba soja takalmi zaki ga sababbi zaki ga ana ba soja duk abin da kika sani zaki ga soja ake mika mai amma yanzu saboda Allah ya zai a ce mutumin da zaka tura shine zai yi tsaro a ce wasu manyan sojoji suna zaune a Abuja a office wala su da kula da wayan karamin sojojin ba wayan karamin sojojin ba su ne masu duk abin da ya kamata idan baka biya wa jami'in tsaro haƙin shi da ya kamata ba bayan da za a yi maka aikin da ya kamata da haka ya kamata gwamnatin tarayya ta san da cewa wannan abin shine mafi dacewa kuma su kan shugabannin sojojin dole fa mu gaya musu gaskiya ko suna so ko ba sa so idan mutum ya dai shekara 2-3 kawai a dauke shi a kan da wani domin idan mutum ya rike ma ya saba da mutane da yawa gaskiya zaki ga kawai ba su ke zuwa suna kula da abubuwan ba za ki ga su zo na Abuja ne suna kan AC sun tura wani sojoji su za ki ta wahala kuma su ne ba a hatta allowance muna da turistin da ke fitan mana da irin waɗannan saƙon cewa ba a biyan ma wannan allowance da ake ba su.
To Alhaji Musa Garo mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Bauchi.
Malama barka da aiki.
Barka ka dai da wa muke magana daga Bauchi.
Da Ayuba Garba Imam daga kacin madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba muna jin ka.
To ra'ayina dai ina kira ne ma kansu gwamnatin tarayya lalle ya kamata a ce su kula da wannan sojoji da kuma ba su dukkan haƙoƙinsu duk wani haƙƙi ya kamata a ba su sannan a sama musu makamai masu kyau sannan kuma yana da kyau kowace headquarter local government a gina barikin sojoji a Najeriya na a ƙara yawansu idan aka gina barikin sojoji a kowane headquarter local government lallai za a samu tsaro a ƙasar nan ta ko ta ina. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam kacin madaki a jihar Bauchi.
To mu ma mun gode Ayuba Garba Imam, yanzu kuma bari mu je Taraba.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kuna magana da Sadi Haruna, madajin bankaje.
To Sadi Haruna, manajanka.
Gaskiya muna hakika na yaba wa da shugaba Buhari da jiharin da tsawai. Da mai gudu. Domin a shugabannin ƙasan da na baya ai an kai harare ke tsari mataki ko so ɗaya. Amma shugaba Buhari da suke ce ake kara 70 amma da abu ya faru ina ta hankali ya kan laifi domin haka muna kada jinjina mafi insha Allah gaba shi maduka.
To mun gode Sadi Haruna da ra'ayinka. Yanzu kuma za mu sake komawa Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kuna magana da Muhammad daga Samunaka, Mardire.
To Malam Muhammad, muna jin ka.
Ni dai shawaran da zan bayar a nan. Sojojin nan a samu musu kayan aiki, saboda in ba haka ba ne gaskiya, in ba haka Boko Haram ne suna dan shige kullum suna dan zuwa barki, amma an samu an tallafa masu to komai zai tafi daidai.
To mun gode Malam Muhammad daga Samunaka da wannan ra'ayi. Yanzu kuma za mu je Gombe.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kuna magana da Alhaji Babalele ne.
To Alhaji Babalele, muna jin ka.
Wallahi ni ra'ayina kan ziyaran Baba Buhari, sai dai mu ce Allah ya saka da alkhairi, yadda ya zo lafiya Allah ya mai da shi lafiya. Don mun ga cincirindo abinda ya faru, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saka, mun gode mu kan yan noti, ba abinda za mu ce, Allah ya saka.
Amin. To Alhaji Babalele, me kuma kake gani ya kamata gwamnatinsa ta yi don magance rikicin yan Boko Haram?
Gaskiya gwamnatinsa abinda ya kamata a yi, ya kamata sojojin nan duk wanda yake aiki a wurin nan ya kamata a bincike shi. Gaskiya don rundunar sojan Najeriya ba abinda ba sa yi, mu dai ba abinda za mu ce musu, sai dai Allah ya saka da alkhairi, amma dai ya kamata su ma su yi bincike a kansu ya kansu.
To mun gode Alhaji Babalele. Yanzu kuma za mu je Zamfara. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Zamfara?
Na magana da Alhaji Bala Furfuri, Bala Sama'ila Furfuri, daga karamin hukumar gurki ta Bungudu.
To Alhaji Bala, muna jin ka.
Dani ina kira daga nan Muhammadu Buhari. Kira taron malamai da sauran dukkan wasu dai masu asini a roƙi Allah ya kawo mana ƙarshen wannan abu na tsaro. Sannan kuma na ba Buhari shawara duk abin da za a yi, ka rinka cewa insha Allah. Assalamu alaikum ku huta lafiya.
To Alhaji Bala Sama'ila kenan daga Zamfara, wanda ya ƙare da ba da shawara akan a ci gaba da yi wa ƙasa addu'a domin a samu zaman lafiya. Mun gode. A nan za mu dasa aya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata dama. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Gasar cin kofin Afirka na mata wadda ke gudana a ƙasar Ghana, bayanan Afirka ta kudu da Eagles tarayyar Nigeria suka samu nasarar shiga wasan ƙarshe, bayan da Nigeria da gumin goshi ta doke kamaru a wasan da aka kwashe mintuna 120 ana fafatawa, sai da Tilas aka zo bugun fanarati, inda Nigeria ta zura ƙwallaye hudu kamaru ta zura biyu. Ita kuwa Afirka ta kudu ta kai wannan matsayi ne bayan da ta lallasa kasar Mali da cibiyu da nema. Kociyar Afirka ta Kudu da Seres Ellis ta bayyana da farin cikin ta na kafa tarihin jagorar kasar ta zuwa gasar cin kofin duniya. Shi ma kociyar din Nigeria Thomas Danabe bai boye farin cikin sa ba na samun gurbi a gasar cin kofin na duniya. Tsohon dan wasan House of Oak Muhammad Polo wanda aka fi sani da suna da dribbling magician yayi wa kuma sasan tiko ta hannun sa mai sanda game da ainihin Kariyo Bange Sharks din kasar Kenya da za ta kara da ita a gasar CAF Confederation Cup. Tsohon dan wasan gaban Bechim United Abednego Tete yayi watsi da rahotannin cewar ya yanke shawarar yi wa Accra House of Oak wasa. Technical director hukumar kwallon kafar Ghana Francis Oti Akanten na shan matsin cewar lallai sai yayi murabu saboda ana zargin sa da fama da rashin basirar farfado da sashin sa sa'annan gasin kai da yin abin son rai rashin kai labarin Black Queens a gasar cin kofin Afirka na mata da izawa gaba zuwa gasar cin kofin duniya na mata kasa da shekaru 17 na Black Maidens sun kara zafafa sukar da ake masa kociyar rukunin ɗan wasan Black Stars na gida Maxwell Kunadis yayi kiran cikin hanzari a dawo da wasan kwallon cikin gida gadan-gadan kociyar wanda tsohon ɗan wasan kuma sasan tikotakone shine ya jagoranci ɗan wasan Black Stars B zuwa wani wasan sada zumunci na ƙasa da ƙasa a Namibia a makon jiya inda Ghana ta shaka shi da ci 4-1 a bugun daga kai sai gola bayan sun yi kunnin doki 1-1 a ƙarshen wasar ɗan wasan gaba na ƙasar Ghana John Enchi yayi wata bajimta na zama ɗan wasan ƙasar waje na farko da ya zura kwallaye 63 a raga a wasan kwallon ƙasar Masar Enchi da ke yi wa Masri Lal Makasa wasa a Premier League Masar sau uku yana zura kwallaye a raga a nasara da klubin ɗinsa ta samu ci 4-3 akan NAP da labarin zakaran damben duniya ajin WBO Super Bantamweight Isaac Royal Storm Dogbe wadda ce da tawagarsa sun ka buɗe sasani a Las Vegas yayin da yake shirin kare kambinsa da ɗan Mexico Emmanuel Navarrete a ran 8 ga watan Disamba zan karkare labarin Dogbe da zai fafata da Navarrete a Madison Square Gardens cikin New York zai ci gaba da yin shirinsa a top ranked gym da ke Las Vegas kan ya tashi zuwa New York don wannan dambe da wannan muka iso karshen labarin wasannin Redwan Allah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
Madalla agogon mu anan birnin Washington DC yana cewa karfe 4 saura minti 3 yanzu kuma ga labarai amma a takaice Najeriya akalla kungiyoyi 15 ne suka kaddamar da wani kamfe na hadin gwiwa a shafin yanar gizo domin yaki da masu yada labaran ƙarya a shafukan internet yayin da kasar ke shirin gudanar da zabe a watan Fabrairun baɗi. Kamfen ɗin wanda ake kira Cross Check Nigeria ya tattaro ƙwararru daga wasu kafafen yada labarai domin bincikar labaran ƙarya da akan yada musamman a shafukan sada zumunta. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce duk bayanan sirrin da ya gani babu wanda ya nuna cewa Yarima Muhammad bin Salman na Saudiya na da alaka da kisan ɗan jaridar ƙasar Jamal Khashoggi wanda aka kashe a ofishin jakadancin Saudiya da ke Istanbul. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce shugaban Ukraine Petro Poroshenko ne da alhakin rikicin da ya haifar da sa'in san da aka yi da matukar jiragen da matukan jiragen ruwan Ukraine a tekun Baharul Aswad domin a sake zaben shi a shekara mai zuwa. A wani jawabi da ya yi ta kafar talabijin a yau Laraba Putin ya zargi Poroshenko da tsokano Rasha da nufin ya samu nasara a zaben na baɗi. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Amina Buhari Auna da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyarmu Mr. Skip Ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.